mutane sukan faɗa haka to amma kin san da yake muna magana ne akan irin ci gaban da aka samu ta farka ta fuskar demokradiya to
to amsa ta
karshe ko zan karanto mana na karshe to shikenan ga amsar Adamu Aliyu Taylor Gurum daga jihar Plateau yake gaskiya ni ina yi wa wannan batu kallo da ido biyu na farko zamu iya cewa ƙuri'un mu sun yi tasiri a zabukan mu na 2019 amma zamu iya cewa a wasu jihohin mun ga tasirin su amma a wasu jihohin sam basu ga wai tasirin waɗannan ƙuri'un ba
to shi kuma ra'ayin shi kenan to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu to yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Madina Dauda domin jin tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. A yau ina tare da matasa mutum uku dake nan babban birnin tarayya Abuja da zamu tattauna da su yadda suke ganin demokradiya a Najeriya shekaru 20 din nan ba kakkaftawa. Menene ma'anar demokradiya a gare su? Menene amfane su kuma sannan me suke hange gaba? Ina tare da matasa mutum uku. Jafar Wada mai sai da jarida daga Dafi Yusuf Ahmad shi ma mai sai da jarida da Jamilu Ahmad mai sai da katin waya dukkan su a nan babban birnin tarayya Abuja bari mu fara da kai Jafar Ahmad
ina so na yi bayani akan abin da ake nufi demokradiya demokradiya dai ita ce kamar mutum ya samu dama da zai iya yin wasu harkoki nashi ba tare da an takura mai ba ko kuma an dakatar da shi wanda halin yanzu ga demokradiya ta sa mutum zai iya barin kasar shi ko kuma jahar shi ya je jahar wasu ya nemi arzikinsa ya dawo ainihin jahar sa to wannan shine abin da zamu iya cewa demokradiya muna amfanuwa da ita mun samu ci gaba na bangaren demokradiya zaka ga makarantu ko ina zaka iya samun makarantu kuma ana koyarwa daidai gurgurdo yadda ya kamata
to bari je wajen dan uwan yanzu ina son dan yi wani dan bayani akan abin da ake nufi demokradiya to kamar dai ba ma sai na yi wani dogon jawabi ba kamar inna brother na ya fada dan uwa na kenan duk abin da ya fada yana daidai da wanda zan fada
yau to kai
sunana Jamila Hanan ina fito daga Sokoto State a Najeriya to sana'ana ina nan a nan Abuja ne ina sayar da katin waya
to bari ji daga gare ka me zaka ce ta amfana da demokradiya yanzu dai an shekara 20 ana yin ta a Najeriya
yana amfana da demokradiya sosai dan a yadda na taso ban da wani ana bada labari irin yadda aka yi mulki a baya to baka da damar da zaka yi fita ma kai yawo a gari gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abinci ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba to gaskiya mun amfana da demokradiya sosai ga makarantu ga sunan kin yalwanta ana koyarwa gurgudu gaskiya na amfana da demokradiya yanzu kamar na Abuja ba wani abin da ke zuwa takura ma mai business din mu koma gida lafiya to gaskiya mun amfana da demokradiya yanzu kai to kafafan labarai ka je kana ta magana akan harkar gwamnati kana suka shugabanni dan su gyara ba wani wanda zai zo ya takura ma balantana har zai gida ya same ka kin ga ko a baya ba zai iya ka zo haka kana magana akan shugabanni ba to yanzu zaka zo kai maganganu kamar suka dan je a gyara din kuma suna ji amma ba wanda zai tankare ka da wata magana kin ga duk dai demokradiya ai a baya ne baka sai kai to kai irin wannan maganganun ba to gaskiya mun amfana da demokradiya sosai
bari zo wurin ka Jafar kai karatu
eh ni gaskiya ina nayi karatu kuma a halin yanzu ma dai ina kan ci gaba da karatu na
wanda nan Abuja ke
nan Abuja eh ina yin part time program a Federal College Azuba wanda a gaskiya demokradiya ta ba mu dama da zamu nemi abincin kuma mu nemi wani abu da zamu iya daukan nauyin karatu da kuma sauran tallafa yan uwa da abokan arziki wanda a da na kama ba a bar shi ma ya fita ya nema wanda suna ita ya makama ba wanda yanzu kuwa kowa za ka samu cewar yana da damar da zai ya fita ya nema kuma ya taimaka wani ma a makarantu gashi nan kowanne ana ba shi damar muddin ka shiga makaranta za a baka damar ka karkare karatunka kuma a baka takardarka ka iya koma jihar ka ko kuma duk inda ma ka samu dama za ka iya samun aiki ba tare da an takura ma ba domin wannan demokradiya gaskiya yadda muka taso muka gani mun yi marhaba kuma mun ji daɗin kasancewar samar demokradiya da ba mu zo a cikin wancan hali na baya ba ba mu zo a cikin wannan hali na baya ba yanzu dole ne ainihin godiya akan samar da demokradiya wannan shine abin da zan iya
to wannan karatu da kake yin nan kai kake biya ma kanka
gaskiya nake biya ma kaina a wannan sana'a ta na jarida a ciki nake samun abin da nake tallafawa wajen biyan kudin makaranta wajen duka dai abin da ya kamata duka ni nake yi kuma ni na nemi admission da kaina naje na registration da komai da komai har a kawo yanzu ina 300 level wanda insha Allah ina kokarin gama shekara ne zuwa
to Jamilu badan ji daga gare ka kai kuma kai karatu kuwa
a gaskiya ba yayin makaranta ba amma har gobe ina da burin zan shiga makaranta kuma na ci gaba da inda na tsaya insha Allah
kai primary
gaskiya ban yi ba
a to yanzu a shekarunka 26 yanzu har ka je makaranta
eh sosai ina da wannan burin insha Allah
zaka shiga kamar yaki da jahilci
kenan zan shiga ba ma yaki da jahilci ba ainihin makaranta nake sai na shiga
zaka yi na wani dattijo da yaje aji da yana shekaru 70
in Allah ya yarda ko ina shekara 70 ne ko sai na shiga makaranta in je ina rayu kuma sai na karkare gurgurun hali
to ya wannan sana'ar taka ta sai da kati take
wannan sana'ar ta ko da ita nake taimaka ma iyali na hannu taimaka ma iyaye na da sauran ma ƴan uwa gaba daya kuma alhamdulillah gaskiya da ita nake rike dukkan ƴan uwa na da suka shafe wanda yake cancancin tallafa musu alhamdulillah
to ga dace kai kai makaranta
eh na yi makaranta
primary ko secondary
eh na gama JJS 3 tun daga nan ne kuma Allah bai bani iko na ci gaba na karasa makaranta na ba
to me yasa baka bi sawun Jafar ba
ni ma dai har yanzu ina da burin in ci gaba da makaranta in Allah da inji Allah ya hore mun ko yau ko gobe ko jibi duk lokacin da Allah ya kawo lokaci ina son in ci gaba da makaranta na dan mun cire abun a raina ba insha Allah ina son in ci gaba
to menene ma'anar demokradiya a gare ka to a yanzu kai
gaskiya ni ma na ji dadin demokradiya dan ina iyayen mu suke ba mu labarin wahalan da suka sha baya da kakannin mu da sauran su je wannan muka taso muka same su suke ba mu wahala ba za ka samu wani a wancan lokacin mulkin na da ba za ka kafin zuwan demokradiya ba za ka samu lokacin da za ka fita ka je ka nema halak naka ba ko ya ka fita ba ma za ka samu damar da za ka yi wani magana wanda za ka faɗi yancin kanka ba gaskiya amma yanzu da zuwan demokradiya mun ji daɗi mutum yana faɗan abin da ya ga dama akan shugabanni da ma sauran ba shugabanni ba zai faɗi abin da ya aiki ransa ko ba abin da za a fitowa masa gaskiya
badan ji daga gare ka Jafar ya kake ganin kamun ludda yan shugabannin mu a wannan kasa yanzu wanda za a ce su ne ya kamata masu daukan nauyin al'umma
gaskiya shugabannin mu suna iya bakin kokarin su wajen ganin cewa kasa ta zauna lafiya kuma kowanne dan kasa yana na'am kuma yana jin dadin yadda mulkin kasa yake tafiya shigowar wannan gwamnati a zahirin can gaskiya ko da ake fadin cewa akwai wahala akwai wanene mun sani cewa indai kana motsawa kana da dan aguri to sai dai abin da ya kasance san zuciya ya sa kai suka akan shugabannin mu amma shugabannin mu gabai daya na daya ba takura ma ba dai inda kake ba takura ma da neman kudin ka ba ko me kake an ban masu yankan farce masu yawo sun yankan farcen su kuma da shi suke tallafa dan uwa da abokan arziki to wanda idan shugabannin nan misali babu adalci a zakatun su ba su iya dakatar da duk wannan yawace saboda su ne da kasa ta su ce to amma ne sun sani cewa akwai talakawan su a baya ba yadda za a yi gwamnati su ce kowa dan kasa ita za ta dau nauyin ko ta ce dole sai na ciyar da shi a'a amma ka baka damar ka je in ma me za ka yi ka yi ka je tsira da mutuncin ka to ni shine nake ganin cewa wannan kasa ga gwamnati gaskiya suna kan kokari na kan cewa su ga sun saita kasa kasan mu ta Najeriya ita ma ta zama wata kasa a cikin kasashe masu ci gaba da ganin cewa bata kasance kuma baya wajen ci gaba na al'ummar ta da kuma tattalin arzikin kasar ta ba abinda take kokari ce
Jamilu ka yarda da abinda Jafar ya faɗa game da adalcin shugabanni
eh gaskiya ba za a ce an taro gaba daya an zama daya ba wasansu daga cikin su suna iya bakin kokarin su amma wasansu kuma daga su sai iyalan su kawai suka sani su hayo waje da abin da zan faɗa su ƙara dantse su haɗa kansu ta wajen a samar da zaman lafiya kamar ya an duba zuwan wannan gwamnatin a gaskiya an samu sauki amma ta wani bangaren kamar aka duba arewa maso gabas so kin ga an samu sauki kamar yanzu a koma wannan sashi na North Zamfara zuwa Sokoto Kaduna da sauransu so abubuwan sai ya zo ya tashi sai ya an duba da hari waje dai da saura to abin da muke ta addu'a gare shi shine su kara daga dantsi kamar yanzu gwamnatin Zamfara da zai sabo gaskiya yana iya kokarin bakin kokarin sa to abin da muke ta mai addu'a shine Allah ya taimake shi dai ya dora ka inda sai a gaskiya a ci gaba da kokari kamar mu yanzu kamar bangaren mu na Sokoto gaskiya abubuwa suna zo mana sosai to abin da muke ta addu'a dai shine su hada kai su riga dantsi da shi shugaban kasa ya tallafa da wajen harkar sojoji mun muna da bukatar gaskiya abin yana zuwa gare mu sosai
wato akwai ci gaba kenan
akwai ci gaba sosai gaskiya musamman ma zuwan wannan sabon gwamnati na Zamfara gaskiya an samu ci gaba sosai gaskiya muna mashi addu'a
to Gaddafi me zaka ce ne ci gaba da zaka ce ya kamata a samu ko kuma an samu a kasa a ganin ka
ci gaba da aka samu a kasa gaskiya an samu ci gaba kala-kala musamman ma ta bangaren tsaro gaskiya an samu ci gaba daban-daban ba ma ta bangaren tsaro kadai ba ta bangaren sauran harkoki ma dai na rayuwa gaba ɗaya an samu tsaro da wani kashe-kashe da sace shanu da waye da waye da an samu tsaro gaskiya a kasar nan saboda sojoji suna tabukawa bakin yan kwaro su gaskiya ana yaƙi da yan ta'adda sosai ana kama su ana kashe su dai ana je yi musu hukunci wanda ya dace da su ana musu gaba ɗaya an samu ci gaba ta bangaren tsaro sosai gaskiya
kana ganin shugabanni in aka ce a kwatanta shugabanni masu adalci irin shugabannin Najeriya zaka ce suna da adalci
eh gaskiya kamar yadda wannan ya jawabi ba duka ne aka tare aka zama daya ba akwai masu adalci daga cikin su gaskiya wasu kuma ba su da adalci daga su sai dangin su suka sani wasu ma ba ma su san da dangin nasu ba sun tura su gefe daga su sai iyalin su kawai suka sani sai iyalin sun dauki ayyukan su can sun kai wasu kasashe da ba suna karatu suna jin dadin su su kuma suna gida tare da family nasu iyalin su suna jin dadi sun bar talakawa suna cikin wani halin haulai shine kan magana da su
to Jafar ba zan zo gare ka in misali aka ce kamar yadda kuke cewa akwai alamun adalci ga shugabanni to wani zai yi mamakin me zai sa wani ma ya bar jihar sai zo wata jiha neman abinci
gaskiya ne kamar yadda ya kasance iya adalcin da shugabanni za su yi tunda dai kasa ta baka dama tsarin mulki na kasa ya baka dama ka bar kasarka ko kuma ka bar state naka a jihar ka ka je wani wajen ka nema to komai adalcin shugabanni a kasarka kana da yancin da zaka ga eh ba za ka zauna a kasar nan ba saboda wanda ya kasance dan Najeriya ne mutumin Kano zai iya furawun da Lagos gidan shi ne zai iya barin Kano ya je Lagos inda dai demokradiya muke to ba rashin adalcin shugabanni bane zai sa mutum ya bar sitar nashi ya je wani waje neman arzikin shi neman kudin shi ina ganin wannan dama ce da aka bayar ka bar kasar ka ka je wani wajen ka ga inda ya dace kai a can kai da ganin tan shi ma wannan kasar ka kuma yake san yaje wannan ba wai adalci ne babu a can kasar shi ba kawai dama ce da aka ba kowa ka yawo duk inda yake da a inda kake a Najeriya kake ko ina gida ne a tare da kai to shi yasa ni nake ganin shugabannin mu kamar a baya da aka fara ci sai ku can ko raba kasa da shauransu wasu daga cikin su sun tashi tsaye akan cewa ba a yarda a raba kasa ba sakamakon sun riga sun sani cewa kasa ɗaya ce
to yanzu sai tattaunawar ta da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da mai yin fashin baki Dr. Abubakar Umar Kari malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewa dan adam ga inda tattaunawar su ta kasance
ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara ne mulkin demokradiyya a Najeriya ta cika shekaru 20 daidai masu nazari a al'amuran yau da kullum suna cewa demokradiyya mulki ne na mutane domin mutane kuma daga mutane a yau ina tare da ƙwararru guda biyu akwai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ƙwararre ne shi a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa waɗanda aka fi sani da constitutional lawyers da masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari da farko bari in fara da kai Dr. Kari me zaka ce shine nasara yanzu ne a shekaru 20 na demokradiyya a Najeriya nan
yanzu dai bambanta daga sauran masu tunanin cewa wai idan an ce nasarar demokradiyya shine roman demokradiyya wato irin ayyukan da gwamnati ko kuma ta kasa yi na biya bukatun al'umma mu a kimiyyanci a siyasa mun yi kinin cewa demokradiyya an gina ta ne akan manya-manyan ginshiƙai guda huɗu na farko akwai 'yanci akwai zaɓe akwai bin tsarin doka da kuma zabe. To duka ɗaya bayan ɗaya an samu manya-manya na sorori a duka waɗannan fannoni. Alal misali, ita demokradiyya tana tafiya ne da zabe, wato a ba wa 'yan ƙasa zaɓin zaɓen ma kansa abin da suke so, musamman ma zaɓen ma kansa irin tsari na gwamnati da suke so, da shugabanni da suke so, da manufofin gwamnati da suke so. To a cikin shekaru 20 ɗin nan an yi zaɓe ɗaya bayan ɗaya har guda shida, kuma an sakar wa 'yan Najeriya marasa zaɓe irin mutanen da suke so. Sa'annan a matakai daban-daban na gwamnatin tarayya, gwamnatin jihohi, ƙananan hukumomi, an yi zaɓuɓɓuka, an samu nasara. A wasu lokutan an kayar da gwamnatoci, an kayar da gwamnoni, an kayar da sanatoci. To saboda haka idan aka kwatanta a mizani, sai a ga cewa an samu gagarumar nasara ta wannan fanni na zaɓe. Yawwa, idan kuma aka yi maganar 'yancin takarawa, wanda shi ne ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan demokuraɗiyya, a nan ɗin ma an samu nasara. Tunda yanzu 'yan Najeriya an saka musu mara su taka rawa cikin harkokin siyasar Najeriya, su kafa jam'iyyu, muna da jam'iyyu har kusan 90 fiye ma da haka. Sa'annan mutane suna iya tsayawa takara, akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacin lokacin soja, suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so. Sa'annan akwai abubuwa da dama da za a ba da misali duka waɗanda suke nuna cewa daga ciki 'yan Najeriya suna da 'yancin takarawa. Sa'annan kuma idan aka yi maganar bin tsarin doka daga 1999 zuwa yanzu, Najeriya tana amfani da tsarin mulki. Tsarin mulkin nan shi ya fayyace ayyuka a matakai daban-daban na gwamnati da kuma jami'an gwamnati da kuma shari'a. Sa'annan kuma shi kan tsarin mulkin an tsara shi ta yadda daga lokaci zuwa lokaci idan akwai dama za a riƙe masa gyara, ana masa kusurima, kuma hakan yana faruwa. To saboda haka idan dai muke amfani muka duba batun a kimiyyance, sai muka cewa an samu manyan nasarori. Ba wai ina nufin cewa ba a samu matsaloli ba, a'a, an samu matsaloli da dama. Kusan ma za a iya cewa 'yan Najeriya sun yi fatan cewa za mu wuce matakin da muke kai da na yanzu. To amma kuma idan an sa a faifai, gaskiya akwai nasarori da aka samu.
To bari mu zo wajen barista mai nasara Kogo Ibrahim. Shin demokradiyyar Najeriya tana bin tsari yadda ya dace? Na farko, wato duk tafiya wanda take tun farko an daɗe ana kwangwarukon baya aka samu ta miƙe, to na farko sai a yi nuna murna akan wannan miƙewa. Idan kin tuna jamhuriya ta farko duka shekara 6 ta yi da wata 3 aka kama da ita, daga nan aka samu shekara 13 kuma aka zo jamhuriya ta biyu ɗin nan kuma duka shekara 4 ne ta yi da wata 3 ita ma aka bar da ita. Jamhuriya ta 3 shine aka yi ta a yi gaba a yi baya har zaɓuɓɓuka aka yi tun daga ƙasa har zuwa sama. Na shugaban ƙasa kawai ya rage aka dakile zaɓen, jamhuriyar ba ta tabbata ba, sai dai a rubuce kawai a ce an yi jamhuriya ta 3. To aka zo shi ma aka samu kusan shekara 15, sannan aka zo jamhuriya ta 4. To a ta 4 nan muka samu shekara 20. To kin ga daɗin wanda aka yi na shekara 20 ɗin nan shi kan shi na ɗaya ci gaba ne da aka samu. Na biyu kuma kristin sashi na 14 suke sashi na ɗayan shi ne bayani na tsarin mulkin Najeriya, cewa demokradiyya ita ce ƙashin bayan cigaban al'umma, ita ce tsarin gwamnati da zamu. To wannan ya yi daidai da tsarin da manyan ƙasashen duniya duka suke bi, don da yawa suna bin tsari ne na demokradiyya. To shiganmu cikin mun yarda muna demokradiyya har mun dawo shekarun nan ya sa muka samu abubuwan cigaba da dama. Na ɗaya dai kamin demokradiyyar nan shugabanninmu duk manyan shugabanninmu ba ma a bar su su ziyarci manyan ƙasashen duniya, saboda mun zama wata ƙasa ce da ake kyama. To saboda haka aka cire wannan hijabi na kyama, manyan shugabanninmu suna zuwa ƙasashe daban-daban, har ya kai ga lokacin shugaba Olusegun Obasanjo, har aka ce an yafe mana ma duk bashin da ake dinmu. To kin ga wannan ci gaba ne. To bayan nan kuma an zo an samu wani ci gaba wanda yake gagarumi. Idan kika ɗauka daga cikin shekara 20 ɗin nan an samu halastattun zaɓaɓɓun shugabanni waɗanda talaka shi ya je jihar Kura ya zaɓe su, zaɓin talaka ne, zaɓin wakilin jihar 'yan Najeriya.
Najeriya ne an samu shugabanni kusan guda biyar an samu gwamnati kusan mutum 150 an samu yan majalisa a tarihin Najeriya kusan dubbai an samu yan majalisa jiha dubbai an samu commissiononi dubban mutane an samu ministoci da ruwan mutane to kin ga ko a nan wurin ya kasance talakawa ko kuma masu farar hula su ne waɗanda suke a ragamar shugabancin ƙasar nan sannan bayan nan kuma an samu haɗin kai da kasashen duniya ta yanda yake duka shugabannin da suka hau an bude musu kohohin kasashen duniya sun tafi sun kai ziyara wurare daban-daban an sassanya hannu ta yanda yake kamin a kai fara demokradiya nan yanda darajar kuɗin mu ya lalace yanzu an samu saiko kuɗin mu ya samu ƙarin daraja an samu ƙarfi na kayan da ake siye daga Najeriya waɗanda muke kidawa domin mu samu kuɗin shiga bayan nan kuma an samu ci gaba sosai ta gine-ginen jami'o'i da aka yi da dama da gine-gine da aka yi na filayen jiragen sama da gine-gine da aka yi na hanyoyin jiragen ƙasa da gine-gine da aka yi na tushen jiragen ruwa da ƙarin ƙarfin wutar lantarki da aka samu da ƙarin tattalin arziki ta yanda yake abubuwa da yawa da da ba mu iya ma kwafita da su mun kwafitan ƙasashen mu yanzu ƙasashen duniya na jinjirin da jiran abubuwan da za mu fita daga Najeriya domin su siya kin ga arziki ya ƙara danganta an samu yalwata abubuwa kuma komi ko ba komi ba ma yancin dan adam na ka fito ka faɗi ka abin da domin kamin demokradiyyar nan gidan kika tuna a baya da yawa mutane sun tafi gudun hijira saboda duk idan ka fito ka faɗi wani abu wanda zai soki gwamnati kama ka za a yi musamman yan kungiyar fafutukan yancin demokradiyyar nan da ake kira na jiko lokacin kusan duk yawan su sun fita sun gudu waje to saboda haka demokradiyya ta kawo mana ci gaba sosai ta kawo yawan banzuwa arziki na mutane daban-daban da suke rike da mukamai daban-daban sannan kuma ta sanya kasashen duniya sun rungume mu a matsayin shakiki dan uwa da makon abinci amma da da ake gudu
to duk kun yi bayani na ba kowanne al'umma zaɓi da ƴanci shine ginshiƙin abin da demokradiyya ya kunsa duk da Abubakar Kari baka ganin ƴanci da ake da shi a harkar demokradiyya ce ta kawo mu cikin waɗansu halayen ƙalubale da muke fuskanta a yanzu
wato shi ta farkin demokradiyya da mun dole da a samu kintife ana samu iskiloli musamman ma a mu kasashe masu tasowa wanda demokradiyya sannan hankali ce za ta kafa wato ita demokradiyya kanta wata al'ada ce tana bin jiki ne tana bin jini ne sannan hankali take wanzuwa ta shiga cikin tunanin al'umma sa'an nan su rika nuna ta a fili bisa abubuwan da suke yi to saboda haka idan an sami sulhi ba wani abu mamaki har inda ma demokradiyya ta kafa kai kwari akan samu matsaloli daga lokaci zuwa lokaci kuma daman halayyar ɗan adam ne wani lokaci sai amfani da ƴancin da yake da shi ya matsa wani kurci mutunci wani ko kuma ya shiga furmun wani to amma duk da haka ni ina ganin cewa alkairin da demokradiyya ta kawo game da ƴanci a zahiri yake kuma ya ninnin karshen alkairinsa
to bari da dawo ga barista yanzu kaga an da an yi shekara hudu na mulkin shugaba Muhammadu Buhari na yanzu ne ya shiga zan ce zamani na mulkin sa na biyu na ala misali yanzu in wani abu ya sa muka ce bari mu shiga zuciyar yanzu shugaba Buhari kana ganin me zaka ce yake yawo a dorin zuciyarsa yanzu a yadda zai iya bi ya shawo kan kalubalen da muke da su kama daga tsaro da tattalin arzikin kasa
to hashi ina ga tambayar da yi da za mu ma
ba ne wato sai wani makon kenan
in Allah ya yarda
to na ga kamar kina da rabo wasu sakonni a hannun
ki eh kana wani sako na Shehu Adamu Jau inda yace amsar wannan tambaya kai tsaye shine eh kuma a'a domin dai mun ga tsarin ƙuri'un talakawa a wasu jihohi inda aka kayar da jam'iyya mai mulki a yayin da kuma a wasu jihohin an yi amfani da karfin mulki wajen hana ƙuri'un talakawan yin tasiri ina ga dai magana in concrete
yayin conclusive ce sai da mutane da yawa sun ce ba su gane wannan in conclusive din
to ma sauraro insha Allah sai mun dawo muku wani sati a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa muke sallama da ku